Jama'a, daidai wannan lokaci sau game da shugaban sashen Hausa, Mr. Leo Ken. Yanzu dai an gama wannan babban zaɓe na Najeriya, an yi kuma an sha dai gwagwarmaya iri-iri. Musamman ma 'yan jarida su da suka kalli wannan zaɓe tun kafin ya taho, tun lokacin siyasa tana ɗanyarta har ta zo ta nuna, jam'iyyu duk suka shirya sannan aka zo aka gudanar da wannan zaɓe. Akwai ƙalubale iri-iri. Mr. Leo, kai da kake gogaggen tsohon ɗan jarida kuma ka ga wannan zaɓe an yi shi an kammala, kamar waɗanne irin me ma kake da shi na faɗa tukuna tun farko?
To jama'a, barkanku da warhaka. Abubuwa da yawa sun faru a Najeriya lokacin zaɓen nan da aka kammala kwanan nan. Misali, banda aikin jarida da muka samu kanmu a ciki wurjen jan, akwai wa'ansu da suka zama 'yan jaridan dole suke yaɗa labarai wanda kuma ba daidai ba ne. Abinda zan ce dai, yawanci abubuwan da suka faru shi ne an yi gasa ne tsakanin wanda suka san aikin da kuma wanda ba su san aikin ba.
Gasa kamar ya, me kake nufi?
Ina nufi ka kamar muryar Amerika da yake tana da suna fitacce, dole ne a ga irin aikin da ta yi saboda a fahimci menene aikin gudanar da aikin jarida lokacin zaɓe. Misali, muna da ma'aikata a ƙasa fiye da 60 da wani abu da suka kawo mana labarai akan zaɓen Najeriya. Akwai kuma wasu da suke Najeriya, akwai wanda suke Amerika, aka haɗa ƙarfi
da ƙarfe
saboda a sami cin moriyar wannan aiki da aka yi. Aikin nan yana da wuya saboda abubuwa kamar guda uku ne. Na ɗaya shi ne dole sai ka ƙware a wannan fanni na aikin jarida, wato shi kawo labarin zaɓe sai ka ƙware a ciki. Domin yana da illa da yawa in baka san aikin ba.
Illoli kamar mukin.
Illoli kamar mu ce na ɗaya 'yan siyasa sau da reka su kawo wani abu su ga wannan ka rufe ido ka faɗi sakamakon zaɓe. Kaga wannan yana nan. Na biyu, wasu 'yan siyasa ba su son ka, za su ce kana baiwa wani dama fiye da wani.
Ko kana bari ana jimiryar wancan.
Ana jimiryar wannan fiye da wannan da sauran zai wato duk wannan shi ma yana nan cikin abin nan. Na uku, akwai zancen na'ura. Kana da na'urar da na zamani za ka yi aiki da shi, wanda kuma ko ba ka da shi. To kaga wannan abubuwa guda uku nan yawanci su ne suke kawo bambanci tsakanin wanda suka ƙware da wanda ba su ƙware ba.
Shugaban sashen Hausa kenan, Mr. Leo Ken, kuma gogaggen tsohon ɗan jarida da shi ne ya zama mana ƙarin bayani. Mun gode sosai, Mr. Leo.
Na gode da ku.
Ku ban guri in tauna sakuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zama ɗan jarida. Ka fara yin shayarwa wasai mai baza ya zama ɗan jarida. Zini fa ko ba mai ya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje ka biyo a jarida. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Idan na so a ji ka ɗan loto ka ɗan ko ina sai a sada. Idan na so in rusawa alƙadari sai in harbo jarida. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Na gani tsirarar kowa ni tukwi banda dangi jarida. Na ganin saman kan kowa a siɗe balkwabo babu hoda. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Da ɗan mara kake jin kawo ko kuwa ko da doka da oda. Na da kallaman sauke mai rawani ko in tura jarida. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Kuna sane fa kowa fagen yaƙi da mu ne ake 'yan jarida. Mu raurayo bayanai mai mafuta na ɗan karatun jarida. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Nan fa kaga mun zama toma ko fitilu masu sabon sa'ada. Wani jikon mu zan fitilar shirin gari masu haskojin murada. Ka fara yin shayarwa tai mai maza ya zamo ɗan jarida. Manufa ta aikin nan wayar.